Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a. Baba ya kuma kiri ne tare da Maryam Dauda. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Kungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jinkai na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijai sun yi kokari su dinke barakar da ke kara fadada a jam'iyyar Republican mai mulki.
To ko bayan kun gaba jin labarin za ku ji cewar ana nan ana ci gaba da bata kashi tsakanin mayakan Boko Haram da jami'an tsaro a jihar Yobe bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai a jiya Talata wanda ake zaton ƴan Boko Haram din ne suka kai. Muna kuma da rahoto a kan wani taron kasashen Afirka ta yamma wanda suke gudanarwa a ƙasar Senegal na ganin an kawo ƙarshen auren da ƴan mata da wurwuri wanda hakan na addaban tattalin arzikin yankin. To sai kuma rahoto akan kokari da hukumomi ke yi a Najeriya na ganin an kawo ƙarshen haɗuran kan hanya da kuma mutuwa da mutane suke yi akan hanyoyinmu. Muna kuma dauke da ainihin shirin na himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su, biyu ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. Wani alkali kuma ya ce naɗe-naɗen jami'an hukumar zaɓe da aka yi don zaben na gobe ba bisa ka'ida aka yi su ba. Sai dai hukumar zaben Kenya ta ce naɗe-naɗen na bisa ka'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban ƙasa gobe.
Shugaban wato kungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jin ƙai na dala miliyan 124 ga ƙasar Sudan. Majalisar Zartarwar Tarayyar ta faɗa a yau Litinin a ranar Litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗe wajen samar da bukatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsabtace muhalli da kiwon lafiya da ilimi da kuma taimakawa mutane da alatilas suka guje wa gidajensu da garuruwansu da unguwanninsu da suka karɓe su. A lokacin da ya kai ziyara a kudancin birnin Darfur, ministan ayyukan jin kai da kuma magance fitintinu Christos Sindelandis ya faɗa cewa taimakon agajin na da muhimmanci don taimakawa bukatun 'yan Sudan da suka rasa muhallansu da kuma 'yan gudun hijira da suke makwabciyar ƙasar Sudan ta kudu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, mutane miliyan 4,800 ne suke bukatar jin kai a Sudan kuma yawancinsu suna yankin Darfur.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijan kasar sun yi kokari su dinke barakar da ke kara fadada a jam'iyyar Republican mai mulki. Sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da Senator Jeff Flake na jihar Arizona ya cicciki halayyar shugaba Trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mr. Flake, wanda wannan shine karansa na farko akan wannan mukamin, wanda kuma yayi aiki a majalisar wakilai na tsawon shekaru 12, ya ce batan basira ne babba a yi shiru yayin da ake ruguza al'adu da muhimman abubuwan da suka hada kan Amurka, yayin da kuma tunanin da ake amfani da harfa 140 wajen rubuta su a shafin Twitter ke barazana ga kawance da yarjejeniyoyin da ke tabbatar da zaman lafiya a fadin duniya. Flake ya kara da cewa jam'iyyar Republican ta rade tana yaudarar kanta akan cewa Trump zai yi abin da ya dace. Da yake mai da martani a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce Senator Flake da Coker sun gane cewa ba za su ci zabe ba, shi yasa yanzu suka fara yin bakakken maganganu.
A hukumance an sanar da sake zaben shugaban kasar China Xi Jinping wa'adi na biyu a matsayin shugaban jam'iyyar Communist a yau Laraba. Shugaban ɗan shekaru 64 da haihuwa ya tsaya tare da sabbin mambobin kwamitin zartarwar kasar su biyar a zaurin ginin majalisar kasar da ke Beijing, bayan da kwamitin da ke kula da harkokin jam'iyyar Communist ya zaɓe su. Cikin sabbin mambobin kwamitin har da Zhao Leji, wanda ya karɓi jagorancin kwamitin da ke kula da harkoki da ladabtar da jam'iyyar daga hannun Mr. Wang Qishan, wanda ya jagoranci shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba Xi Jinping. Memba ɗaya tak da ya dawo daga kwamitin zartarwar jam'iyyar mai mulki tare da shugaba Xi shine Prime Minister wato Lin Qinghan, ɗan shekaru 62 da haihuwa. Sauran mambobin su ma 'yan shekaru 60 ne da haihuwa. Hakan ya bar jam'iyyar ba tare da wani wanda zai gaji ko kuma zai mai gurbin shugaba Xi Jinping ba, idan wa'adinsa ya kare a shekarar 2022. Kwararru dai sun ce kasancewar babu mai wanda zai gaji jam'iyyar na nuna cewa yana yiwuwa Xi Jinping ya kara zarcewa.
A Somalia wani abin ban mamaki ya faru sa'o'i kaɗan bayan wani mummunan harin bom da ya auku wanda ya kashe mutane 358 tare da raunata ɗaruruwan wasu mutane a birnin Mogadishu ranar 14 ga watan nan na Oktoba. Ɗaruruwan mutane sun garzaya asibitoci don ba da gudunmuwar jini. Wannan wani abu ne da aka saba gani a ƙasashen yammacin duniya bayan aukuwar wani bala'i kamar mahaukaciyar guguwar tekun da ta fatattaki birnin Houston da ke nan Amurka kwanan nan. Amma a Somalia, ƙasar da kusan kullun tana cikin rikici da nuna kyama da tsoron allura da samun ƙarancin jini na cikin abubuwan da suke hana yawancin mutane ba da gudunmuwar jini. A sakamakon haka, ƙasar ba ta da isassun wuraren adana jini fiye da shekaru 20 kenan yanzu, kuma nauyin buƙatar yi wa mabuƙata ƙarin jini ya dabaibaye asibitocin ƙasar. Amma a wani namijin ƙoƙarin canza waɗannan ɗabi'un da wata ƙungiyar likitoci matasa suka yi, ya taimaka a lokacin da aka kai harin ta'addanci na baya-bayan na a ƙasar. Sai dai an maida wasu masu so su ba da gudunmuwar jinin da yawa gida saboda asibitocin ba su da wurin adana jinin da ba sa bukata nan take. Amma matasan likitocin sun yi amfani da wannan damar wajen yi wa masu neman ba da gudunmuwar rajista koda za a buƙace su nan gaba. Likitocin suka yi wa wannan tsarin lakabi da ma'adanar jinin je ka dawo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan wani hari da aka kai a jihar Yobe wadda ake kewar zato, 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai wannan wato harin. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da Grace Alheri Abdu akan irin halin da ake ciki, wanda hukumomi suka tabbatar da cewa ana ɓata kashi tsakanin mayakan Boko Haram da kuma wato jami'an tsaro a yankin.
Wato ɗazu kwamishinan 'yan sanda na jihar Yobe Abdulmalik Sumonu ya bugo min waya inda yake gaya min cewa da gaske 'yan Boko Haram sun kai wani hari a ƙauyen Sasawa, kimanin kilomita kaman 20 zuwa 21 kai daga cikin garin Damaturu. Amma ƙauyen yana cikin kalmar hukumar Tarmo ne. Ga waɗanda suka san jihar Yobe, ita kanta Tarmo daga kalmar hukumar Damaturu aka kirkire ta. To su waɗannan mayakan Boko Haram sun kai hari a wurin, kuma an ba da labarin sun kashe ma wasu jami'an tsaro a wurin. Amma da yake abin kamar da shi kwamishinan 'yan sanda ya gaya min, ya ce sojojin Najeriya a yanzu haka magana take da ke suna nan suna aikace-aikace a wurin. Saboda haka yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen da aka kashe ba, ko kuma ɓannar dukiya da aka yi, sai bayan da aka kama wannan aikace-aikace na su jami'an soji a wannan wuri.
To wannan yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka yi fama da tashe-tashen hankula a lokutan baya ne, ko kuma hare-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan?
Eto, ga waɗanda suka san jihar Yobe sosai, shi wannan kauye sasawa yana nan a kusa da Damaturu, sannan kuma ana iya shigowa wannan kauyen daga Ngamdu dake cikin karamar kumar Kaga a jihar Borno. Saboda haka kaman kauye ne wanda yana da baki biyu, daga jihar Yobe za a iya shiga cikin sa, daga jihar Borno za a iya shiga cikin sa. Kuma amma ɗan Boko Haram din sun dan takawa ɗan hare-hare nan da can, amma bai kai matsayin da za a ce sun kame garin kamar yadda suka mamaye kanar kwamin Guji ba da Gulani daga kudancin jihar ba, wanda yake inda suke kan iyaka da jihar Borno. Amma dai kwaɗoke gaskiya in an kawo hari a wannan garin, ga waɗanda suka san Yobe ɗin ba wani abin mamaki ba ne, domin kasancewar wurin yana kan iyaka da Borno da kuma Yobe, wato ana shigowa wurin daga Gambu. Kuma tsakanin Damaturu da Gambu ɗin duka bai wuce kilomita 30 zuwa 40 ba hakan nan. Sannan tsakanin ƙauyen da cikin garin Damaturu duka bai wuce kilomita 20 shi ma da 'yan kai hakan nan ba. To da haka wannan ba zai zama da mamaki ba dan an kawo wannan hari ɗin.
To babu shakka sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan, mazauna yankunan da suke makwabtaka musamman da wuraren da suka yi fama da tashe-tashen ƙungiyar sukan shiga halin ni'ya su suma wannan hare-hare, ko ba kai musu kai tsaye ba yakan shafe su. Ya rayuwa take a wannan ƙauyen shi musamman?
To gaskiya tun lokacin da dakarun Najeriya suka murkushe 'yan ƙungiyar Boko Haram a dajin Zambisa, kusan ma gaba ɗaya jihar yadda a ce an ɗan samu dama-dama. In kika ɗauke irin hari nan da can da ake kaiwa kamar a can Kano ko Guji ba da Gulani, waɗanda suna iyaka ma da dajin Sandisa daga wancan ɓangare ɗin. Amma daga wannan ɓangaren kin san kuma jihar Yobe tana iyaka da jamhuriyar Nijar, sannan kuma daga wannan wurin akan tafi can ɓangaren arewacin jihar inda ake shiga Nijar daga Maina Sarowa, sannan kuma daga wancan ƙaramar kuma ta Gaidan ɗin itama tana iyaka da wasu Kano ko Maina jihar Borno. Saboda haka duk dai ɗan wannan zirin gaskiya ba za a rasa cewar akwai mafaka ko da kaɗan-kaɗan ne na su waɗannan mutane ba.
Yawa, to mun gode, za mu yi dakon ƙarin bayani dangane da wannan lamarin idan har ka samu wani ƙarin haske game da wannan hari kamar yadda shi ya maka alƙawari.
Shi kuma shi ne sun ya ce lalle zai bugo mun in an samu cigaba, sannan kuma daga ɓangare na zan cigaba da tuntuɓar hukumomin sojan Najeriya.
To mun gode ƙwarai da gaske.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan jawabai ko kuma wato bayanai da ya mana. Afirka ta yamma ita ce kan gaba wurin aurar da 'yan mata da wuri fiye da sauran sassan nahiyar Afirka, kuma ita ce ta biyu a duniya bayan yankin kudancin Asiya. Kawar da wannan al'amari zai kawo wa yankin Afirka ta yamma ɗimbin amfanin tattalin arziki. Masana ne suka bayyana haka a wurin wani muhimmin taro da ake gudanarwa a Senegal a wannan mako na ƙarfafa gangamin kawar da aurar da 'yan mata da wuri. Galadan Ibrahim Ayawa da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Sophia Christensen daga birnin Dakar.
Ana fe in fep memoa zunsi balaba.
Kudancin da tsakiyar Afirka su ne suka fi kowa yawan auren wuri a nahiyar Afirka, kuma wannan yankin ne na biyu a duk duniya baya ga kudancin Asiya. Idan aka sake duba wannan al'amari, to zai haifar da tattalin arziki kwarai da gaske. Wannan shine ittifakin da masana suka yi a Senegal a cikin wannan satin a yayin wani taron da su gudanar a kan yadda za a shawo kan wannan matsalar. Cewa take yi akwai babban biki, amma ba zan iya zuwa ba, na ga sauran jama'a sun tafi, ni dai sai na tafi bayan gari na tsaya. Ta gane cewa tana ɗauke da juna biyu ne, kuma yayanta sun goyi bayan shawarar ta yanke cewa za ta rabu da mijinta, amma za su ɗauki ɗanta bayan ta haife shi. Sai dai wannan ya jefa rayuwarta cikin damuwa. Ta ce baya ga rabuwa da mijin nata, sai ta ji ta yi ƙasa a gwiwa game da komawa makaranta, domin ba ta son ta ga tana aji ɗa da ƙanwanta. Wannan ne ma ya sa take ganin gumma ta tsaya gida ta riƙa taimakawa mahaifiyarsu. Wannan ne ma zai sa daga baya ta bar ƙauyensu da ke gunduman Fatik a kudu maso yammacin ƙasar Senegal, wanda daga ƙarshe zai sa ta ci gaba da kasancewa tana gararamba a kan titi a wannan gari. Wakilin wannan gidan rediyo ya kamu da kadi a wani wuri da ake kira Maison Rose, wanda wuri ne da yake matattaran 'yan mata da sauran wasu mata da ke wajen birnin Dakar. Idai kadi 'yar shekaru 23 ne, kuma kusan yanzu ana iya cewa harkokin rayuwa sun takaita mata. Masana dai sun taru a ƙasar Senegal domin tattauna wannan batu na auren wuri tare da duba irin tasirinsa ga tattalin arziki ga jama'a, musamman waɗanda ya shafa kai tsaye, ƙasashen yammacin Afirka da kuma Afirka ta tsakiya, waɗanda su ne wurare biyu daga cikin ƙasashe shida daga cikin goma waɗanda suke da yawan wannan matsala a duk faɗin duniya, kamar yadda hukumar UNICEF ke cewa. Daga cikin aure goma, hudu daga cikinsu na ‘yan ƙasa da shekarunsu bai kai 18 ne ba. A sakamakon sabon binciken da aka gudanar, babban bankin duniya ya bayyana cewa daga yanzu zuwa shekarar 2030 ribar da za a samu sakamakon kawo ƙarshen auren wuri zai kai sama dala biliyan 60 ga ƙasashen yammacin Afirka da ma tsakiyar Afirka. Binciken ya bayyana cewa yayin da suka yi auren kafin su kai shekaru 18 ga bisa dukkan hasashe za su samu yara fiye da adadin da ya kamata a ce sun samu a tsawon rayuwarsu. Don haka wannan yana taimakawa wajen rage ƙarin adadi da kuma yaran da za su haifa, kuma hakan zai yi matuƙar tasiri ga yawan jama'a a duniya. Don haka me zai faru idan hakan ta kasance? Kenan zai ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Babban bankin duniya ya kintata cewa daga yanzu zuwa shekara 2030 gwamnati za ta ga alfanun wannan, domin ko za a samu ƙarin sama da biliyan 5 a kowace shekara. Kawai yanzu dai ƙasashen yammacin Afirka hudu ne da Afirka ta tsakiya suka samar da dabarun kawo ƙarshen wannan lamarin. Waɗannan ƙasashen ko sun haɗa ne da Najeriya, Burkina Faso, Ghana da kuma Chad.
To madalla Lade Ibrahim a yawa ke da aka saurara da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka wato Sofia. Sai kuma wannan labari da ke nuna cewa kokarin da ake na kawar da haɗuran ababen hawa a Najeriya na ci gaba da zama babban ƙalubale. Direbobi a Najeriya dai sun koka akan matsaloli da suke fuskanta na wato wurin karɓan lasisi na izinin tuƙi a Najeriya. Da ma wasu batutuwa da dama akan kokarin ke haɗura wakilinmu Babangida Jibrin ya tattauna da wani babban jami'in wayar da kai a hukumar wato kiyaye haɗura a Najeriya suka tattauna a cikin wannan rahoton da za ku ji.
Wata matsala da ake fuskanta shine batun mallakar lasisin tukin mota. ‘Yan Najeriya da dama suna kukan cewa sun buƙaci ko sun rubuta sun cika fom na neman wannan lasisi sun je makarantun da aka ce su je na koyon tuƙi. Amma sai ka ga an shafe watanni wasu ma har shekara suke cewa ba su samu lasisi nan ba.
Ba su samu lasisin ba kwata-kwata ko ku ba su samu ko temporary ba.
Akan ba su temporary amma kuma su ce a ce temporary ko wata biyu ne kawai wa'adinsa kuma har shekara ba a samu ba.
To wato matsala ta san ba za a rasa matsala irin ta na'ura kamar yadda ake magana ba. Ba mamaki irin wannan ne amma yawanci gurare da dama akan yi kokari ko kuma ma'aikatan mu da suke buga lasis ɗin suna yin kokari su tabbatar cewa sun ba wa mutum in wata biyu wata uku nan da aka yi alƙawarin za a ba shi. Inda kuka ga aka samu wannan matsala wurare ne da aka samu matsaloli a baya na network ko na rashin wadatattun kayan aiki, sai an yi kiliyarin waɗanda suka yi nasu na baya. Aka babba su cikin na kafin waɗanda aka yi musu yanzu a ci gaba da wasu. To wannan shine abin da yake kawo tsaikon har yanzu.
Kamar yanzu hukumar ku tana da adadin kamar yawan hatsarin da ake da ya faru a Najeriya kamar na shekara ɗaya da ya wuce ko fiye ma?
Duk shekara muna da kididdiga wato statistics na haɗarurruka da suke faruwa a Najeriya, kama da yawan motoci, yawan mutanen da suka ji ciwo, yawan mutanen da suka rasu, da yawan haɗarurrukan ma da aka yi. Alal misali shekara ta 2015 da shekara ta 2016 yanzu haka ina tare da bayanan in kana so zan iya baka. To shekara ta 2015 mun samu yawan haɗura guda 302, a shekara ta 2016 kuma mun samu afkuwar haɗarurruka 343. Kaga kenan idan ka duba shekara ta 2016 ta fi yawan haɗarurruka da 441. Asarar rayuka kuma a shekara ta 2015 an samu hasarar rayuka guda 283 a shekara ta 2015, inda a shekara ta 2016 aka samu asarar rayuka na mutane 353. Kaga an samu bambanci na 75. Yawwa. To yawan mutanen da suka ji ciwo kuma muna da mutum 1,391 a shekara ta 2015, inda a shekara ta 2016 muke da 1,523. Yawwa. To wannan su ne alƙaluman da muke da su.
To wasu na ganin kaman yawan hatsara a Najeriya ya fi kowane cuta ko kuma annoba da ake fuskanta a ƙasar nan kisan al'umma. Kuna da masaniya haka ko kuwa?
Eh gaskiya ne wannan bincike ne da hukumar kiyaye hadira ita ta gudanar ko kuma masana suka gudanar. Lalle kan hadari a Najeriya ba, kasashe namu irin namu masu tasowa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cin lafume rayukan jama'a sama da kima, sama da cutar da ake cewa cutar kanjamau.
To wani mataki hukumar ku ke ɗauka bisa la'akari da wannan ƙididdiga kamar abun na ƙaruwa ne, ba ku tsoron watakila wannan shekara da muke ce abun ma ya zarta na bara?
Ta insha Allah ba zai zarce ba, saboda an ɗauki matakai da yawa. Misali kamar a shekarar da ta wuce ka ga ba ya amfani da wannan na'ura mai takaita gudun ba, sannan mun dage wajen wayar da kan jama'a da ilmantar da su fiye da shekarar da ta gabata. Sannan patrol activities ɗin ma duka dai komai an karkara, an samu ci gaba da sauran. Yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo watakila ban tabbatar ba daga majiya mai ƙarfi ba, wannan hasashe ne an nannawa a matsayina na ɗan adam. Watakila irin abubuwan da aka yi fama da su shekara ta 2015 kamar abubuwan zaɓe da wannan rigima ta 'yan Boko Haram da sauransu da sauransu, ta yiwu suna cikin abubuwan da suka sa aka samu ƙaruwan haɗarin lukan da ke sun ci a shekara ta 2000 da aka samu wannan bambancin. Amma wannan shekarar da aka fuskanta da muka shigo, kamar muna ganin kamar dai abubuwan sun ɗan yi sauƙi. To shekara ta 2016 ne aka fi samun karuwar haɗarurrukan ko? Da wannan shekarar dai muna iya bakin ƙoƙarinmu mu ga an abin nan. Ba ni da cikakkiyar bayani na abubuwa na first quarter ɗin nan da muke ci. Kaga wannan watan ne kwata ta farko za ta ƙare. Saboda haka ba mu gama tattara bayanai ba, amma musaɗan abubuwan da muke da shi a ƙasa bisa ga dukkan alamu wannan shekarar ba za ta kai shekara ta 2016 ba in Allah ya yarda wurin tsara rayuka da sauran abubuwa.
Idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira kuma a dawo lafiya. Babin ya ji furin muryar Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibrin. Jama'a, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 11 kenan da minti 22. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ke muna magana akan iyalinsa. Sai lokaci ya kawo jiki. Yau kuma za mu dora ne akan bayanin yadda tsarin aikin da yake yi na wanda ya kira parking na motoci. Na ne mai kara mana haske game da wannan irin aiki.
Wato wannan aiki yanda yake ne dai, wato mutane ne in sun fito kowa su gidajen shi, masu harkoki, masu sana'a suka shigo, kowa zo ya shigo da mota ya ajiye, akwai pricing da ake biya, yana fitowa ga lokacin da kake so ka tsaya, awa ɗaya ne, awa biyu ne, awa uku ne, duk kowane lokaci dai duk kake so ka zo ka park, akwai
adadin kuɗin da zaka biya.
Akwai adadin kuɗin da zaka biya. To haka muke ciki, muna dabara dai haka da su haji ya kai wanga lokaci. To har yau kuma haka muke ciki.
To wurin nawa ne ne?
Wurin dai na companies ne, companies ke da shi. To lokaci da na zo, masu farkon company ana ce da su system parking. Su ma suna nan suka sayar ma wani company Amco na wurin. Amco kuma suna nan suka sayar ma waɗansu ABM. Yanzu haka a takaice da ABM nake aiki. Na dai the same place amma companies uku kenan suka sai waje ina wurin hayyau.
Dukana nan wurin.
Hanna nan wurin hayyau
An girma kenan cikin wannan company.
To haka ne ko sosai, yau wurin shekara 20 kenan ina tare da su.
Dai ba abu ne da aka saba gani a gida irin wannan da kake yi ba.
Yawwa, ba shi haka gida. In zaka yi irin wannan aiki gida sai ka je inda ya sunan shi, akwai yadda muke kiran su gida, inda motoci da yake ake ba passengers ke shiga, za su wanda zai su je abin ga Lagos, Maiduguri, Kaduna, Azaria, to garaji, muna ce mai garaji gida, ko?
Kamar aikin commission kenan a gida.
Kamar aikin commission a gida, to amma shi na nan yanda yake, short term parkers ne su wanga ya park lokaci, ba awa hudu ne, awa biyar ne, awa shida ne, to ka gani.
To ya ake biyan ka a kamisho ake biyan mutum ko kuwa a albashi bayan kowane sati,
albashi bayan kowane bakwai biyu na mu, a kowane su da kowane sati ne aka zo aka mai da shi kowane bakwai biyu sai sa cikin wata dai an biya ka tushin nan dai wato ana biyan ka kudin ka kowane bakwai biyu albashin ka za a biya ka
Alhaji Baba Libya ka kwashi kusan shekaru 20 ko sama da haka a kasan a kasashen waje tunda kai zama a London gashi yanzu kana nan shekara 19 da wani abu mu magana ana a cikin America ya ka ga rayuwa anan cikin America
wato rayuwar America shi dai kaga yau sai in ce in an ce maka kai dan kasa ne ko da kai citizen da west citizenship bambanci kabila dai akwai shi ko ina akwai shi nan America to amma har dai ka samu ka iya zaman kanka ba ka shiga cikin wani matsala ba ba damuwa baka damu kowa ba kowa bai dame ka ba Allah an shi ibadanka Allah an shi addu'anka Allah ya kiyaye shi daga mugun hanya hankalinka kwance anan to koya akai dai zaka so ka ga kai wani abu daga gida ko kai dan gina dan bukar ka wurin baccinka ko ka shirya wani sana'ar kake so zuwa gaba nan zaka iya ka samu wannan rayuwa yau zaman da duniya ke ciki don ba kai kadi bane don ina da experience na je ina London na gani na gan shi daga Holland kaje kaga turawa ma ana kwance American embassy ana kwana ana neman visa duk a shigo America ko za a zo nema ne to shi yasa
an zo nema ana samu
an zo ana samu ana samu biyan bukata to ka gani to kuma yau ka san lokacin tahiya amma ba san lokacin komawa
ba
to shi yasa ya kike muka sawar har yau muke zo cikin kasar nan amma in ka ce don koma gida in na samu in koma gida ma bar gane ma in koma Sokoto inda na zauna da ma da shi ce maka eh na so haka to amma zaka je ka zauna yanzu a halin yanzu halin Najeriya take ciki ko gane sai me zaka je kai to question na ni kuje kike da shi nake tambayan kaina ko da lokaci amma ba wani daban ba
kaka je ka zauna a gashaba mai a da heba room
to ka irin tan kenan
to kana nuyin kenan abubuwan rayuwa kamar nan suna da saukin samuwa idan aka kwatanta shi da gida musamman a halin
yanzu abin da yasa lalle ko ka aje shi daidai saboda ka ga nan yau in ga kai mai cin abinci ne ko ya rayuwanka yake ka shirya su zaman nan in ka lura da zaman nan da gida in ka ce rigan $1 zaka iya sai ka saya nan zaka same shi in ka ce na $100 zaka iya sai ka sa zaka same shi ya fito ga albashin da kake samu da irin karfinka abinda zai fi karfinka a gida sai ga nan in dai kai aiki ba zai fi karfinka ba to amma dai kenan wata kila zaka samu aikin yin da gida ba zaka samu abin yin ba to shike kawo yawancin lokaci mutane da dama sai ga an zo an jima ba a ta gida ba
to muna fatan mu tafi gida idan mun kammala aikin mu Alhaji Baba kuma da ka ta anan a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masare yau ma kamar kullun domin ko lokaci muna abin da ya saba sai a cikin shiri na gaba za mu dora yanzu a madadin bakon namu Alhaji Baba Libya da Julie Grace da ta zai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim ya wake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla gai da Ladan Ibrahim a yau sai dai jama'a ku muna aikin afuwa yau ba za mu iya kawo sakonnin ku ba kuma ga labarai a takaice
Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai 7 da ake da su biyu ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai 5 da ake bukata don yanke hukunci. Kungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jinkai na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Majalisar Zartarwa ta Tarayyar ta faɗa ranar Litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da buƙatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsaftace muhalli.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shiri da wacce ta shirya ta bada umurni Julie. Sai kuma injiniya na wannan lokaci baba ya kuma kirki sallama a huta lafiya ga 'yan yau da gobe.